tsayar da sallah, suka bayar da zakka, kuma ba su jin tsoron kowa sai Allah. Waɗannan da sannu za su kasance cikin shiryayyu. Ina shaidawa babu ambauta da cancanta da dacewa sai Allah tabaraka wataala shi kadai, kuma annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma wanzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama, wanda Allah ya turo shi mai shiryarwa, mai bushara, mai gargadi. Wanzan Allah shine gina masallaci, ya karantar da mutane a masallaci, ya fitar da jama'a, ya koyar da su ilimin addini daga masallaci sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Yan uwana, bayan haka mazuwa wannan masallaci, baki da suka zo bude wannan masallaci masu girma, ina muku bishara aikin farko da manzon Allah ya fara yin sa lokacin da ya hijira ya je Madina, shine bude masallaci, gina masallaci. Shine awwal mashru' islami, abu na farko da annabi ya fara yi na da'awa a zuwan sa Madina, shine gina masallaci da bude shi. Ashe gina masallaci da bude masallaci ashe babban abu ne a musulunci, alama ne ta rayuwar unguwa, alama ne na ci gaban unguwa. Duk unguwar da ba masallaci da ake sallah, matacciyar unguwa ce. Duk unguwar da aka gina masallaci ana sallah, yana nuna akwai albarka, kuma alƙalli an yi koyi da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Wannan unguwa sabuwar unguwa ce ko tsohuwar unguwa ce, amma wannan masallaci ya ƙara mata haske, ya ƙara mata albarka. Ina muku albishir, ina muku murna ma'abuta wannan unguwa da samun wannan katafaren masallaci sama da ƙasa ga filin makaranta. Allah ya ba ku ikon raya shi. ‘Yan uwana musulmi, raya masallaci addini ne. Shi yasa shari'ar musulunci bata taƙaice sallah ne kadai ake yi a cikin masallaci ba, a'a, akwai abubuwa da yawa da ake a cikin masallaci. Manzon Allah dai yana faɗa a cikin hadisi sahihi cewa duk wanda ya gina masallaci ko ya gina wa Allah masallaci, to sai Allah ya gina masa gida a gidan aljanna. Wannan albishir ne ga waɗanda, ko wanda ya gina wannan masallaci. Wannan magana albishir ne ga wanda yake da kuɗi a aljihunsa, ko yake da kuɗi a banki, ko yake kasuwanci, ko yake da kadara, yayi kokari kafin ya mutu ya gina masallaci. Don annabi ya ce duk wanda ya gina masallaci Allah zai gina masa gida a gidan aljanna. Musamman ka gina masallaci, kuma ka gina masu raya masallacin, a taimaka musu, a gina su ta hanyar ba su ilimi da aqida, a gina su ta hanyar koya musu rayuwa, a gina su ta hanyar taimaka musu, taimakawa marayu, taimakawa gajiyayyu, taimakawa waɗanda matansu, mazajen suka mutu, taimakawa waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi. Duk wannan yana daga cikin manufofin samar da masallaci a cikin unguwanni. Kuma in Allah ya so yadda, wannan masallaci daga cikin ayyukan da zai yi akwai waɗannan abubuwan da muka ambata muku. Ba sallah kadai ba, mu'assasa ce islamiyya kamila da za a yi abubuwa na addini da da'awa da karantarwa da taimako da agazawa. Ina maka albishir, idan Allah ya taimake ka cikin abin da ya baka, ka wara ka gina masallaci komin ƙarancinsa. Manzo Allah ya ce a wani hadisi, man bana lillahi baitan walau kamafhasi qata, wanda ya gina wa Allah gida koda kaman ɗakin ƙoton kurciya ne, saboda ƙarancinsa Allah ya yi alƙawari sai ya gina masa gida a gidan aljanna. Me kake nema a rayuwa sama da wannan? Daman me ake a duniyar, ba aljanna ake nema ba? To amma yau masallatanmu suna rayuwa a cikin bara. Yau masallatai ba sa ginuwa sai a shekara 10, a shekara 20, a shekara barkace masallaci ya ki ginuwa. Kowa ya boye kudinsa, kowa sai ya hau mota, kowa sai ya gina gida mai tsada, kowa sai ya gina kaza. Amma an ki a gina masallatai a cikin unguwa, inda mutane za su zo su rayu rayuwa ta imani da addini. Ya kamata mu ji tsoron Allah, mu bawa Allah abin da ya bamu don mu samu gidan aljanna. Wannan albishir ne na farko da muke muka akan wannan mumbari ga wanda Allah ya bashi dama ya gina masallaci, ya gina wa Allah masallaci. Kuma ba a yin masallaci sai don Allah. Kisa annabi ce man bana lillahi, wanda ya yi don Allah, ba a yi don wani, baka cewa nawa ne na rige sai abinda naga dama za a yi a na Allah ne ka gina ka bayar a ci gaba da bautar Allah a ciki dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana ko masallacin annabi an gina shi ne akan tadawa an yi wani masallacin ba dan Allah ba Allah ya ce a rushe shi annabi ya ce a rushe shi masjidul dara yace la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin haqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatabaharu kaji masallacin da a gina shi akan takawa duk wani masallaci ya kamata a gina shi akan takawa akan tsoron Allah kuma a samu mazaje da suke so su tsarkaka ana zuwa masallaci ne dan a kusanci Allah ana zuwa masallaci ne dan a samu kankarar zuribi dan haka wannan shine manufar gina masallaci ku sani cewa duk karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi kamar alfijir wallahi daga kan munbarinsa daga kan masallacin sa duk karatu anan annabi ya karantar ita ce jami'a masallacin manzon Allah nan da kuke zuwa umara kuna kaiwa ziyara nan jami'a ne nan nazire ne nan primary ne nan ne makarantar matan aure nan ne komi wannan guri mai albarka shi kadai a Madina ba abinda annabi bai ba a ciki multipurpose masallaci ba abinda bai ba a ciki dan haka masallaci idan an gina shi abubuwa ake yi raya shi kar a zo a gina masallaci an gwa a bar shi a mace mutanen unguwa ba sa zuwa su yi sallah a ciki ba sa zuwa su yi karatu a ciki ku yi ta program da za ku raya masallacin shine Allah zai karba muku kuma Allah zai taimake ku dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kafa mana wasu dokoki akan ainihin masallaci ba a bautawa kowa sai Allah ba a shirka a cikin masallaci kisa dab da zai bar duniya wa hu fi sakaratil maut ya daga hannu yana addu'a yace Allah ya tsine wa yahudu nasara Allah ya la'anci yahudu nasara Allah ya la'anci yahudu nasara sun riki kaburrukan annabawansu a matsayin masallatai bana sun zo suna bautan wani Allah a kabari suna ibada a kabari ba a bauta wani ba Allah ba a cikin kabari yan uwana musulmi ku sani a musulunci daga masallaci ne ake shirye duk abin da ake shirya gwamnatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwamnatin manzon Allah a cikin masallaci ne all ministries gabaɗi a masallaci ne ministry of education iya da ita information yana da ita foreign affairs yana da ita external wane ne yana da ita duk wani abin da ka sani duk ministries annabi yana da shi shi ne shugaban kuma sahabbansa su ne ministocin duk a cikin masallaci wallahi duk akwai da an zo ana karanta maka hadisi za ka yi ta fitar da waɗannan gabaki daya amma mu yanzu Allah ya bamu wadata za mu iya gina masallacin mu gina azuzuwa mu gina gidan marayu mu gina gidan kaza mu yi kaza mu yi kaza mutane su rayu yau wanda ya gina wannan masallacin mallam in ya mutu baya cikin gadon shi yau wanda yake limami a masallacin haka zai mutu ya tafi a bar gurin har ila kiyamin sa'ati za a yi ta sallah a nan gurin dukkan mu nan da muka zo nan wata ran za a zo ba ko mutum daya a cikin mu amma masallacin yana nan ana yi ne don Allah don a taimaki addinin Allah manzo Allah ba abun da bai ba sojoji ne harkar soja harkar yaki harkar jihadi harkar marayu harkar daura aure harkar duk a cikin masallaci kai annabi masallacin sa har asibiti yana ya ciki asibiti wallahi Sa'ad ibn Mu'adh ba lafiya an je yaki an ji masa rauni annabi yace ku sa min shi a cikin masallaci aka kafa masa hema a cikin masallaci a riwaya aka ce jinin da yake zuba daga jikinsa yana kulkulowa ta karkashin hemar ana bunnewa da ƙasa yace ku ajiye mishi liyaudahu min qaribin don in rinka zuwa ina gaishe shi anan akai masa jinya kaga wannan alama ce annabi yake nuna mana ashe musulmi ya kamata idan kun yi masallatan ku rinka yin asibitoci saboda shine kuke da alaka matan ku su aifu a masallacin ku idan mai gida bai da lafiya kwantar da shi a asibiti zaka fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali yau da zo ana yawo da kai asibitocin da baka san waye likitan ba amma an kawo ka likitan masallaci ƙwararrun likitoci masu kuɗi ku fudda kuɗi ku yi wa Allah aiki kun ji ku fudda kuɗi ku taimaki addini baccin da kuke yayyawa yau a ƙasar nan masallaci nawa yake da asibiti kai yanzu ba za ka samu kwanciyar hankali ba a ce akwai katafaren asibiti na masallacin juma'a na kaza ne likitocin musulmi masu duba mata masu kaza kaza hankalinka a kwance za a zo a yi maka aiki ka ba da kuɗi a yi maka aiki ba wanda zai soka maka allura ya kashe ka amma yanzu akwai hadari a ɗauke ka a kai ka asibiti cikin dare baka san wani likita zai duba ka ba ya je ya ɗirka maka allura ya hallaka ka ba sani ba ko bincike ba za a yi ba kwarai kuwa ya baka mummunan magani ya kashe ka kana tsaye ya kara maka wata cuta saboda ba mu da aminci amma yaya idan mu assasatul islamiyya masallatan mu makarantun mu komi namu muna da shi gwamnati ba ta hana mu ba muna da dama mu yi rijista muna da dama mu duk wannan abuwa amma zuciyar mu din ta ki tayi masu halin mu da masu mulkin mu da ƴan siyasan mu kowa ya rike kudin sa akwai inda zai ke ganin zai kashe kudin sa ba wata hanya addini annabi yayi gaskiya ya koya mana komai ba abin da ya saura mana illa mu yi aiki ya koyan uwana musulmi da haka ya koyan uwana ku kiyaye dukkan dokoki akan masallaci kar a rinka amfani da masallaci akan al'amuran siyasa amfani da masallaci akan al'amura na saye da sayarwa amfani da masallaci akan wasu abubuwa da zasu kawo rabuwar kan mutane da fitintinu a cikin masallaci wannan ya saba wa manhaji na musulunci sahabbai su suka fi kowa raya masallaci daga cikin su mallan akwai wanda ba lokacin sallah ba kawai sai shigo masallaci ita sallah in nace ba lokacin sallah ba ba lokacin sallah farilla ba wani yazo ya walha wani in yazo wucewa ya tsaya sallah wani kudin ya zauna a masallacin yana ta ibada saboda zaman sunan su almasjidu wurin sujjada wurin sallah a cikin su akwai masu zuwa suna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam wadanda suke nan kai akwai masu raya masallaci da karatun alqur'ani zalla za su shiga masallaci ne su ta karatu duk a cikin sahabbai akwai kai akwai wanda bacci in ya kama shi zai kwanta a masallaci ali bin abi talib yana cikin su manzo Allah ya tarar da shi yana bacci ya baro gidansa yana kwance da rana ko da yamma a cikin masallaci har turbayar masallaci ta taba tumbin sa manzo Allah ya zo yana tashin sa yana qum abu turab tashi abu turab an bata masa rai a gida ya tawo masallaci ya ta burgima abun sa ashe wannan yana nuna dakin Allah ne wuri ne da za a kusanci Allah tabaraka wa ta'ala ya ku yan uwana musulmi ali ibn abi talib an ruwaito da yawa ya fadi maganganu da yawa akan abin da ya shafi harkar masallaci malamai suka ce wata rana manzo Allah ali ibn abi talib yana fada hadisin bukhari ya ku mutane duniya fata juya ta tafi lahira fata fuskanto gamugata ku zama ƴaƴan lahira masu neman lahira ta hanyar raya masallatanku da yin sallah a masallatanku kar ku zama min abna'id dunya ƴan duniya masu neman duniya kullum ba ku da tunanin lahira al-yawma amalun wala hisab yau aiki ake yi babu hisabi amma gobe akwai hisabi babu aiki a kiyama ba aiki sai dai lissafi za a yi manzo Allah Ali bin Abi Talib yana fada wata rana yana kuka yana cewa yake duniya na sake ki saki uku baki da nisan kwana gajeri ya ce ke umruki kasir buzurinki wulakantacce ne haqir tauyayye ne kaskantacce ne duk abin da zaki bani yake duniya bai da daraja bai da kima bai da matsayi ga tafiya mai tsawo a gabana lahira yana kuka yana daga sauti yana bai da guzuri ga dogo tafiya a gaban sa waliqaul maut yace kuma ga haduwa da mutuwa ya ku yan uwana ku sani cewa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masallacin sa jami'a ce university ne ana akai ta fitar da degree holders masters phd professors duka wallahi ba abin da ba yawa wannan masallaci na annabi albarka 60 ranar da aka gina masallacin annabi har yau har gobe yau kowanne a cikin ku yana shauki zuwa wannan gurin kuma har yanzu masallacin annabi ba sallah kadai ake ba halaqat na karantar da qur'ani sun fi dari nawa halaqat na malamai na darasi bayan magriba bayan isha'i bayan asubahi akwai masu karatu bayan la'asar akwai masu karatu lokacin hajji lokacin umra karatu wai kuna zuwa aikin hajji da umra ba za ku koyi da wannan abin da mutanen nan suke yi ba mutane mu zo mu kashe kuɗi mu gina masallaci kullum a rinka san faduwa na rufewa ga malamai a unguwa suna zaune ba za a sa su karanta ba me ya amfanin malami ya zauna gida kawai ana gaishe shi baya koyarwa yaya addini zai yadu malamai ba sa da'awa yaya za a bar masallaci ana rufe su ba a sallah a ciki ba a ibada a ciki ba a da'awa a ciki don haka yana cikin manhaji na ahlus sunna duk inda suka gina masallaci to mutanen unguwa su shirya akwai karatu lallai akwai karatu wannan masallaci akwai karatu lokuta daban-daban bayan hudubobi na juma'a da za a yi dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai sun da yawa sahabbai waɗanda ƴan masallacin annabi ne suka yi takarruji sun dauki digiri masters PhD, professorship, emeritus, sun kuma emeritus irin su Abdullahi bin Abbas. A masallaci ya koyi tafsirin Qur'ani gaba daya a bakin Annabi. Babu aya a cikin Al-Qur'ani aka dauko ta zaka ce an jaga da ana cewa Ali bin Abbas. Shi ya koyar da almajiransa suka koyar da tafsiri a duniya. Aina ya koya daga bakin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Annabi ya yabe shi wanda har duniya ta tashi ba za mu daina yabansa ba. Kuma ba za a daina masa addu'a ba, yace Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Allah ka sanar da Abdullahi bin Abbas addini, ka fasanar da shi fassarar Qur'ani, kuma Allah ya karbi addu'a. Qur'ani dai kam lalle Ibn Abbas yana cikin sa. Fassarar Qur'ani dai kam Ibn Abbas yana ciki. Yanzu ko mutanen unguwan nan ba za ku kawo ƴaƴanku su koyi da Ibn Abbas ba. Ba za ku zo ku kawo ƴaƴanku a karantar da su addini ba. Kar ku bata lokaci maza-maza ga alheri ya zo. A amfana masallaci ne kowane. Duk wanda zai zo ya ibada ya karatu muna albishir, muna lale maraba ya zo ya karatu. Daga cikin manufar dalilin gina wannan masallaci kenan. Usman bin Affan wata rana ya ce kai bari in shiga masallaci don in ƙara jaddada imanina. A'a, ashe abin da ake nufi in mutum ya samu lakalaka, lakwalako, ya samu rauni, to zai shiga masallaci don ya ƙara mai cajin batir ɗin imaninsa. Kai karatun Qur'ani ka samu imani a masallaci, kai zikiri a masallaci, zauna haka kawai kana kallon alƙibla a masallaci, zauna ka jira lokacin sallah, Allah yana rubuta maka ladan kamar ka fara yin sallah. Yanzu ba juma'a za mu yi ba, a hadisi ya tabbata zaman nan yanzu da muke yi Allah yana ta rubuta mana kamar muna sallar juma'a ne, ana ta rubutawa. Haka Annabi ya faɗa a cikin hadisi, ashe babu asarar zaman masallaci, ba laifi dan mutum ya zo ya rayu a cikin masallaci. Hassan bin Sabit a masallaci ya koyi ilimi. Kun san Hassan bin Sabit ba sai na muku bayaninsa ba. Adibi sha'iri mai fasaha, fasihi mai bawa musulunci kariya, mushrikai su zagi musulunci, su zagi Annabi. Annabi ya ce zo masallaci, zo kawo mumbarina, mai ja musu martani. Kaga ashe Annabi yana da masu zaƙin baka ta yadda in an taɓa addini suna bai da martani. Amma yau abinda ake yi sai a ci mutuncin musulunci, sai a kira malami, malam ka ji ana zagin addini. A kasa samun mai zaƙin baki a cikinku, a kasa samun mai fasaha da zai bada addini kariya. Ina magadan Hassan bin Sabit, ana cin mutuncin addini, ana cin mutuncin malaman addini, ana wulakantar da karantar addini, ana rugurguje tarbiyyar islamiyya. An zuba ido an yi shiru, sai malami ya yi magana, iya wani kuskure ai ta yadawa, ana zaginsa. An iya zagi, an iya cin mutunci, amma kuma ba iya koyi da abin da sahabbai suka bawa Annabi kariya ba. Hassan bin Sabit, Annabi ce ta shiga miƙe, oh jaho, bai ja musu martani, yi musu kata-kata, Allah ya taimake ka Hassanu. Haka Annabi ya ga mai munbari na masallacin da yake kuduma, ya dora shi ya ce bismillah. Hassan bin Sabit je ka karanta tarihinsa, ya samu falala akan masallaci. Zaid bin Sabit, waye Zaid bin Sabit? Duk duniya ba wanda ya kai shi irin rabon gado. Duk duniya manzo Allah ce afradukum Zaid, wanda yafi kowa irin rabon gado a cikin ku Zaidu. Aina ya koya a masallaci. Yan uwana, amfanin masallaci baya karewa. Ga kullu yan uwantaka soyayya, za mu zo ba mu san juna ba, da mun zo mun haɗu mun yi jabi sai mu ji muna ƙaunar juna, muna san juna. Ai da mun ukuwar islamiyya ita ce azamin rawadat, ita ce mafi girman yan uwantaka. Mu haɗa kai mu yi yan uwantaka ta hanyar zuwa sallar asuba, zuwa sallar azhar, zuwa magariba, zuwa isha'i, sauraron darasi, sallar juma'a. Idan mun ga dan uwan mu baya nan bai zo masallaci ba, mu je gidansa mu tambaya ina wane ya bai zo masallaci ba, ko mutuwa kai, za a ce wane da shi muka yi sallar asuba a nan ya zauna. Sai ka ji annan Allahu akbar, Allah ya ji dansa. Ya fi a ce ya fi zati kaza ya daina zuwa masallaci, ko kuma a ce wane ya mutu amma baya zuwa masallaci. Darajar ba ta kai ba, matsayinka ya yi kar. Da haka duk wanda yake masallaci, ko yake kusa da masallaci, ko yake anguwa da yake masallaci, to hujja ta tsaya a kanka. Da haka ku kula da waɗannan abubuwa, kuma muna albishir ga dukkan masu zuwa masallaci. Imamul Hasan Allah masa rahama yake cewa duk mai zuwa masallaci bai rasa abu ɗaya daga cikin biyar ba. Duk mai zuwa masallaci, ko dai ya fahimci aya ɗaya ta Alƙur'ani, duk tsiya a karanta aya, ko dai liman ya ja a sallah, ko malami mai tafsiri ya fassara, ko malami mai hadisi ya kawo, ko mai nasiha, fa dai aya ɗaya ka ƙaru da ita. ko hadisi ɗaya da zakai tadabburi a ga ya maka annabi ya ce kai tunani akai ka tafi gida kana tunani ko kuma wani dan uwanka da zaka amfana da shi ko da kuwa wata kila ruwan alwala ne zai zuba maka ballantana abubuwa da yawa ka zo masallaci ka amfana da dan uwanka kai ko turare yasa ka ji kanshi ya ka amfana da shi duk mai zuwa masallaci bare rasa wannan ba au zanban yukfaru la ko kuma zunubi da ya fe maka Imam Al-Hasan yace in ka zo masallaci wurin ya fe zunubi ne kana takawa da kai addu'a ka shigo za a yafe ma zanubinka zaka yi istighfari dolen dole in kai da sallah zaka yi istighfari a ce za a yafe maka wurin neman afuwa ne au hasanatan tuktabu la ko kuma wani abu na lada da za a rubuta ma mafi karanci a ce ka samu lada daya ballantana kuma ba lada daya bane don al hasanatu bi ajli amsaliha duk wanda ya aikata aiki guda daya mai kyau za a ninninka masa lada da yawa da ƙarshe ya koyi uwana daga cikin abubuwa da ake raya masallaci yin sallar jami'i daga yau yanzu an bude masallaci dole ayi la'asar jami'i dole ayi magriba dole ayi isha'i dole kar a kuskura a barin masallaci wata ran ba ayi sallah ba amana ce ko mutum dai ko mutum biyu ladan ya kira liman ya zo makota ku zo ku raya masallacinku naku ne yau fa wanda suka zo sallan nan yawancin su baki ne daga wurare suka zo ba ƴan unguwa bane dan haka muna jira mu ga la'asar dinku ta cika mu ga azhar dinku ta cika mu ga asubayin ku ya cika ku nuna wa Allah godiya ku fito kar ku zauna a gida wanda da baya fita sallah gobe ya fito yau asuba ya fito ga masallaci ga fanka ga AC ga komai da komai duk an sa mana duk abin raha ba abin da zamu ga ya Allah sai dai mu ce mun gode masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallah a masallaci a jami'i ya fi sallar mutum shi kadai da daraja 27 a wata riwaya da daraja 25 dan uwana mai sallah tafiyar ka zuwa masallaci lada ne takawan kawai daga gida zuwa masallaci lada ne shiga masallaci ka zauna lada ne gaishuwar masallaci raka biyu lada ne tsayawa da za ka yi kawai akan sahu kana jiran a tada iqama lada ne jin imam yana huduba lada ne sallama da kake a sallah assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah kana yi wa mala'iku sallama da wanda suke kusa da kai lada ne musafa da za ka yi ka gaisa da dan uwanka an gida da sallah a masallaci lada ne tambayan kai na wane ban ganshi ba bai zo sallah ba jiya da yau lada ne ba wanda yake kin zuwa sallar jami'i sai munafiki munafiki shine yake kyamar izo masallaci daman munafikai ba sa son masallaci a unguwa duk wanda kaga an gina masallaci yana fada da masallaci iya gaba da masallaci rubuta kawai munafiki la yatakhallafu an as-salah illa munafiq su munafikai su suke a rayuwa ba addini ba gurin da zai raye zukatan mutane masallaci jama'a shine zai yayi muku damuwa ya yayi muku bakin ciki ya raya muku zuciyarku a karanta qur'ani a sallah ku ji qur'ani yana bugan unguwa da su ba ka ji qur'ani yana ratsa unguwa a zo kiran sallah azhar ka ji ana kiran Allah sauki yana ratsa unguwa albarka ta sauka da zo ana kida fa da zo ana waka fa da azo ana kaza samuwar masallaci anguwa koran yan fashi ne da makami samuwar masallaci anguwa koran masu yaye shaye ne samuwar masallaci anguwa koran barayi ne samuwar masallaci anguwa koran mazinata ne za ce ga wannan an kawo mana za a zo a dame mu wallahi duk mutumin banza yau zai kwanan bakin ciki a samuwar gurin nan in dan haya ne sai ya hada kayan sa ya fita saboda sauti sai ya kai masa an ce kaza abu haramun abu kaza haramun da haka akwai albarkatu masu tarin yawa a cikin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle Allah ya sunanta muku hanyoyi na shari'a salloli guda biyar dinnan min sunanil huda na rantse muku da wanda raina yake hannunsa ba wanda yake kin zuwa sallah la yatakhallafu anis salati ba tare da uzuri ba illa munafiqun ma'lumun nifaq sai munafiki wanda yake sananne ne a cikin munafircinsa da haka wajibi ne kula da sallolin nan guda biyar kula da sallar juma'a dan wannan shine mafi girman wajibi kar mu tauye masallaci da yin sallah kadai a musa karatu misali man ya sa mana darasi mu bude halaka ta tahfidul qur'an ko ba a gina makaranta ba a bude azuzuwa a cikin masallaci a kula da tsaftar masallaci a kula da alfarman masallaci ayi ta karatu matan aure a bude musu lokaci su rinka zuwa suna karatu a samar da dukkan abubuwan da za a gina dan adam a masallaci taimakon marayu taimakon gajiyayyu taimakon wanda suke cikin hali na kakanikai kuna da janibin mata lalle masallacin ne kula da janibin mata da awarmu akwai kulawa da mata da kula da janibin yara kanana sannan kula da mashayir na mutane a yi hankali a bi sannu lokacin da aka gina masallaci sabo a cikin unguwa to a bi a hankali a yi da'awa a hankali akwai wanda bai gane sunnar ba akwai wanda bai san tauhidin ba akwai wanda bai gane kaza ba a bi a hankali a bi sannu sannu a lallaba mutane a yi yanda za a yi su fahimci addini ba a kore su ba sannan kuma kulawa da hakoki na makotaka lalle masallaci ya zama yana kulawa da makota wanda suke kusa da shi sannan dukkan wani abu na igasa na taimakon mutane mutane ya zama wannan masallaci ma'awa ce da za su rika samun agaji da sauransu da raya shi da ilimi da raya shi da karatu da raya shi da zikiri da raya shi da abun alkhairi muna murna kwarai da gaske ga ainihin wato mutanen wannan unguwa Allah ya saka musu da alkhairi wa nakhussu bizikri wa du'a alkhas liman qama ببنائي هذا المسجد الكبير الذي تم افتتاحه اليوم في مدينة كانو فله جزيل الشكر ومن الله الثواب ونسأله تبارك وتعالى أن يجزي من أقام ببناء هذا المسجد ومن ساعد في بناء هذا المسجد الله يجزيهم بكل خير ونخص بالذكر الشيخ محمد إدريس حفظه الله الذي كان في مصر ساعد وساعد وساعد وجزاه الله خيرا وكذلك الشيخ علم الدين حفظهم الله تبارك وتعالى ولكم منا جزيل الشكر ومن الله الثواب وأهل كانوا يشكرونكم ويدعون لكم بالخير والبركة وانا مسألة شي جماعة هنا كاركاشين شو قبان شي لراغوران شن بابامو جاغورامو الشيخ عبد الوهاب عبد الله إمام أهل السنة والجماعة gashi muna tare da shi shi yazo bude wannan masallaci wannan munbari na haune wallahi dan wakilce shi shi ya kamata yazo yayin wannan hudubar juma'a amfani ba ayi wa shek addu'a Allah ya bashi lafiya amin Allah ya kara mai jagoranci amin don haka muna sanar da mutane duk wani ciwon kai ne wannan masallaci ko damuwa ko wata matsala ko wani abu makamancin wannan baban wannan masallaci shine Sheikh Abdul Wahab Abdullah Allah ya saka masa da alkhairi. Saboda kada a zo a ce masallacin nan na suwaye, ba san suwaye ba. To ga mai masallacin yanzu. Ga uban masallacin yanzu. Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya bada ikon. Akwai limamai da za su kula da wannan masallaci. Babban limami ne wannan masallaci wanda komai da komai na kulawa da masallaci yake hannunsa. Jagora a wannan masallaci, a wannan unguwa shine Dr. Suleiman Mahmud. Dr. Suleiman Mahmud wanda insha Allah na san Malam Abdul Wahab zai gabatar da shi za ku gan shi shine babban limami na wannan masallaci komai da komai yana hannunsa kulawa da masallaci da komai duk abin da ake bukata kan masallacin a nan unguwa za a iya samun sa abin da yafi karfinsa kuma zai je samu baban shi Sheikh Abdul Wahab Abdullah akwai masu taimaka masa abokanansa malamai masu da'awa a wannan gari sanannu wanda su za su tallafa masa saboda masallaci mutum ɗaya bai iya rike shi ba akwai Abu Haisam Sheikh Abu Haisam Muhammad Sani wanda ya fure hudu ba yanzu yana cikin na'ibai na wannan masallaci akwai Malam Kabiru Bashir wanda aka san shi da hayaki fidda na kogo Allah ya saka masa alkhairi alheri ya zo muku kogo hayaki zai tashi na kogo masu kogo kenan Allah bashi lada yana cikin naibin wannan masallaci duk za ku rinka ganin suna zuwa akwai dan uwa Dr. Muhammad Sani Muhammad Saleh Harun shima yana cikin naibai na wannan masallaci su za su rike akwai masu kamsa salawat za ku gansu akwai ladane akwai masu gadi akwai masu kulawa komai da abin da ya kamata a yi wa wannan masallaci an yi muna fatan alkhairi Allah sa albarka Allah sa masallacin ya zama alheri gare mu rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله